إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح القاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. bayan haka masu kallon mu da sauraron mu barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Adabul Islam. makon da suka gabata mun yi bayani game da irin abubuwan da ke ƙara arziki suke hana talauci da waɗanda ma suke ƙara tsohon rai da kuma irin matakai waɗanda za a bi don saboda a samu tsohon rai da kuma albarka a cikin wato rayuwa. muna yin waɗannan abubuwa ne na bayanai don saboda lura da kullum musulmi abin da yake bukata kada rayuwarsa ta tafi a banza. wannan fili na Adabul Islam yana bukata kullum musulmi ya zama a duk halin da yake yana cin moriyar wannan lokacin da yake, yana kuma cin moriyar halin da yake ciki, yana kuma cin moriyar inda yake. saboda addinin musulunci addini ne wanda yake gaya mana sai wanda ya kasance lusari, sai wanda ya kasance shashasha ga falalle shi ne wanda zai kasance ya zama wani lokacin a zamaninsa ko a rayuwarsa yana samun lada, wani lokacin baya samun lada, wani lokacin yana samun zunubi, wani lokacin yana samun lada. amma mumini wanda ya kasance ya samu tarbiyya ta gari, ya samu kyakkyawar jagora, to zai kasance a duk halin da yake ciki a cikin samun lada yake, a cikin samun rahama yake, a cikin samun jin kai yake, a cikin samun godiya da yarda ta Allah yake. ba dan komai ba, dukkan motsin da kai in dai ka yi shi da niyyar ibada to Allah zai baka lada. dukkan shuruɗin da kai in ka yi da niyyar ibada Allah zai baka lada. kuma abubuwan da muke yin bayani kamar yadda ake bi din mu za a ji cewa waɗansu addu'a ne, waɗansu kuma shiryarwa ne, waɗansu gargaɗi ne, waɗansu nasiha ne. haka addinin musulunci yake, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu, kuma hakan nan ya koyar, kuma hakan nan ya sanar, kuma hakan nan ya tabbatar da sahabbansa, kuma hakan nan ya al'ummarsa umarni. kullum ya kasance ka kula da kanka da farko, ka yi abubuwa addu'a ce a waɗansu halaye za ka nuna waɗanda za su saka ka zama cewa kai kanka ka zama mai amfani a kanka, to lallai ka fara tabbatarwa da wannan, ka zama kai kanka mai amfani a kanka a rayuwarka ta duniya, ka kai tattalin zama mai amfani a kan kanka kai kanka a rayuwarka ta lahira. haka nan kai ƙoƙarin zama mai amfani ga waɗanda kake tare da su a nan duniya, ka zama musu kuma mai amfani ga waɗanda suke tare da su ɗin a ranar lahira. waɗanda suke tare da su ba za su wuce ‘ya’yanka ba, ko iyayenka, ko matanka, ko kakanninka, ko ‘yan uwanka, ko maƙwabtanka, ko almajiranka, ko kuma waɗanda suke abokai ko aminai ko malamai, ko abokan hulɗa, ko abokan ciniki, ko abokan zama, ko abokan sana'a. waɗannan su ne ko abokan neman ilimi, waɗannan su ne waɗanda ya kasance na kusa da kai. To addinin musulunci ya tsara irin yadda kai kanka za ka zama mai amfani a kanka a duniyar lahira, kuma ka zama mai amfani ga na kusa da kai, ka zama mai amfani ma ga na nesa da kai, wanda kuke zaman unguwa ɗaya ko zaman gari ɗaya ko zama kuna raye a duniya gabaki ɗaya, ko ba jinsin ku ɗaya ba ko ba addinin ku ɗaya ba, addinin musulunci da yayi wannan tsari irin yadda za ka zauna. Sai dai mutane wai Allah ko ba a sanar da su bane, ko kuma a'a kasala ba za su je neman inda za su san waɗannan abubuwa ba. Bayan kuma Allah bai halicci mutum ba sai dan waɗannan abubuwa, Allah bai yi mutum ba sai dan saboda in ya zo duniyar nan ya zauna to lalle kiyaye da waɗannan abubuwa. Saboda haka za mu samu waɗansu abubuwa ko da kaman guda ɗari ne haka, waɗanda za mu bayyana muku yadda rayuwarku za ta kasance kyakkyawa. Waɗannan abubuwa ba wani mutum wanda ya kasance ragin ɗaka wanda ba zai amfane shi ba. Mutumin nan shi kansa malamin ne ko jahili ne ko mai kuɗi ne ko marar kuɗi ne ko mai mulki ne ko talaka ne ko namiji ne ko mace ko yaro ko babba na ƙauye ko na birni, wanda ya kasance a raye ko matacce babu wani rigin ɗaka, musulmi ne ko kafiri, kowa zai amfana da irin abubuwan da za mu bayyana ɗan nan. Waɗansu kila sai musulmi za su, waɗansu kuma magana ce waɗanda za a gaya maka kila in ka ɗauka shi kenan. Amma ai akwai da dama waɗanda ba musulmin ba suna amfani da abubuwan da yake na musulunci, kamar yadda muka sani da dama, kamar za ka samu wata kofar coci ce aka rubuta bismillahir rahmanir rahim, ana mamaki aka zo aka tambaye masu cocin nan me yasa suka rubuta wannan bismillah, suka ce ai mu fiye da shekara 300 haka wannan muka yake a rubuce a tarihi tun lokacin ku ba wato babu annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan ya nuna cewa to me yasa kuka rubuta wannan, suka ce ai saboda mun jarraba duk inda wannan bismillah take wani abin ki da wani abin kaito baya samun mutane. In a gida aka rubuta, kadan a kofar coci aka rubuta, kadan a masallaci aka rubuta, in dai aka rubuta bismillahir rahmanir rahim to fa wannan an kiyaye, idan dukiya ce kadan mutane ne kadan guri ne kadan gona ne kadan abinci ne, saboda haka muka rubuta. To kenan kun gani kenan wai bai ba sai lalle musulmi kadai irin waɗannan abubuwan da muke faɗa su kadai zai amfana ba, duk wanda ya dauka zai amfane shi. Rashin kira aka ce karan bebe yake bata, saboda haka waɗansu abubuwan mun ɗan faɗe su a kwanakin baya amma ba a cin wannan tsari ba. Abu na farko shine wa in aratta jalaba lahi, abu na farko wa in aratta sidqa fil qawli, idan kana so ka zama mai gaskiya a magana, a ce kai mai gaskiya ne, a zo ana mu'amala da kai, ko kuma kai kanka din kana so ka riƙa yin gaskiya amma kuma ka samu kanka in ba kai ƙarya ba ba ka jin daɗi, ƙarya ta zama ma ɗabi'a, amma yanzu kuma kana so ka canza ka zama kai mai gaskiya ne, to ga abin da malamai suka tabbatar shi, in kana son haka fadawim ala qira'ati inna anzalnahu fi lailatul qadr, sai ka dawwama karatu inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalna sura ce wacce ta kasance gajeriya kuma tana da falala da yawan gaske bayan wannan. To amma dai in dai ya kasance ka dawoma kana karanta ta, to zaka zama mai gaskiya a cikin maganarka, zaka zama kuma in ka zama mai gaskiya shikenan kowa zai wato sha'awa da doki da jin daɗin yin mu'amala da kai, ko ku koma menene mu'amalarka, sana'a take, aiki take a office, a wani abu kake na sayarwa, a karantarwa kake, wa'azi kake, in dai za ka yi gaskiya to babu shakka ba za ka rasa waɗanda za ku yi hulɗa da su ba a wannan rayuwa ta duniya, kuma ballantana ga wannan abin da aka faɗa za ka zama mai gaskiya. Wa in arattar rizqaka lil matari, amma na biyu kuma idan kana son arziki kamar ruwan sama, فداوم على قراءة قل أعوذ برب الفلك in kuma azikiki su kamar ruwan sama malamai suka ce sai ka dawwama a karanta qul a'udhu birabbil falaq wa in aratta salama min sharrin nas kadan kuma kana son ka kubuta daga sharrin mutane kana sai karanta ka dawwama akan karanta qul a'udhu birabbil nas abin da zai iya mata kenan wa in arata jalabal khairi war rizqi wal baraka idan kana son abubuwan nan guda uku neman alkhairi kake arziki kake nema albarka kake nema wadannan abubuwan kake nema to ga abin da zaka yi fadawun ala qira'ati bismillahir rahmanir rahim al-maliku al-haqqi al-mubini wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir بسم الله الرحمن الرحيم الملك الحق المبين هو نعم المولى ونعم النصير wannan shi zai tabbatar maka insha Allah da arziki da albarka da alkhair sannan kuma da karanta iza waqa'atil waqi'a da surar yasin fa innahu yatika rizqu kalmadari in ka dawo mu a wadannan abubuwa arziki zai ke zuwa maka kamar ruwan sama sai dai abinda nake so yan uwa musulmi da dukkan waɗanda suke kallon mu da sauraron mu a wannan fili na adabul islam shine waɗannan abubuwa da ake faɗa sai fa mutum na farko da gaskatawa na biyu kuma ka aikata in baka aikata ba duk balalan nan sai ga cewa gashi kana da abin kila ka rubuta ko ka dauka a kasa kuma sai ga cewa kana iya zama cikin wahala kana iya zama cikin talaucin kana iya zama cikin rashin albarkar kana iya zama cikin rashin cikin sharri dan me saboda kai ba idan mun kaddara cewa kana da wata wuka mai kaifin gaske ga yawa jini na wuce amma sai ka kasance kawai tana aje kawai a cikin gidan kawai a cikin gidanta kaza za ta mutu baka dauko kar ba ka zo ka yanka ba ga wukar ga kaza tana mututu sai ga cewa ta mutu kenan amfanin wannan wuka shine ba zai yiwu ba sai idan an dauko ta an kama idan kaza ce za a yanka ko rago wanda ya iya rukon wanda ya dauko kar ya iya rikewa kuma ya san daidai ina za a yanka dan kila da idan aka yanka wajen kafar ta ba ta mutu ba idan ka yanke mata kunne ba ta mutu ba ya san inda zai yanka kuma ya san inda zai yanka din sai ya san sai yayi amfani sai idan yana da karfi yana da karfin ma sai ya dirza san sai ga cewa ta yanka to haka nan ma waɗannan abu haka nan ma lakani yake in fa ba dauka kai amfani da shi ba kana kallo abubuwan da kana da maganin su sai su zo su fi karfinka kuma kila sai ka bewa wani shi ya amfana amma kuma kai kana nan ka zama wanzamin gonan da ake labari kenan kuma har yanzu fa in fa ya kasance ga Allah kake neman biyan bukatarka to ba haka kawai za ka nemi bukatar nan ba tare da ka san waɗansu sharuɗa waɗanda su ne na biyan bukata lalle ya kasance dai kar ka kasance a san da kake fuskantar Allah wajen neman biyan bukatarka ya zama cewa kuma hankalinka yana kan wani abu to idan fa Allah ya duba ya ga cewa nan kana ambatansa da baka amma zuciyarka tana wani gurin tana tunanin wani abu to Allah ba ruwansa kuma har yanzu kai ta kokarin samun wato lokatai waɗanda lallai aka tabbatar ana karɓar addu'a misali kaman la'asar ta ranar juma'a zuwa faduwar rana wannan lokaci ne an wato akwai kyautatuwa ko kuma akwai tabbaci na cewa wannan lokaci ne wanda ake karɓar addu'a hakanan kaman sulusun dare na ƙarshe na kowane dare sulusun dare idan aka raba dare gida uku to na ƙarshe din a wannan lokacin idan ka roki Allah Allah zai tarba saboda kowanne dare ubangiji yana sakowa sama ta daya idan an yi tawili a ce ikon ubangiji amma lafazin hadisin yana cewa idan dare ya rage saura sulusi dai bisa uku dare ya kare gari ya waye rana ta fito yanzilu rabbuna ila sama'i dunya ila sama'i dunya ubangijin mu yakan sauko izuwa sama ta duniya din nan ya dosa cewa wa zai kira ni na amsa masa wa zai roke ni na bashi wa zai nemi gafara na gafarta masa wa zai nemi jin kai ne masa haka zai tai yayi tai wa zai nemi waye yake neman kaza ne masa wake ne ba zai daina ba har sai tukunna alfijir ya hudu to duk wanda ya tashi a wannan lokacin ya roki Allah bukatarsa Allah zai biya masa in ya kasance baka san yadda zakai ka roki Allah ya tashe ka a wannan lokacin ba akwai ayoyi da dama waɗanda malamai suka fitar da su a cikin alqur'ani irin su إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا خريز وكرشان آية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا in ba san inda waɗannan ayoyi suke ba su ne ayoyi guda hudu na ƙarshen suratul kahfi a tabbatar da wannan ayoyi guda hudu na ƙarshen suratul kahfi dan saboda karre ya kasance kuma a dawo ai ta zuwa ana cewa ai bamu san inda wannan aya take ba ai ina na fara rubutawa aka dauki wuta na fara rubutawa yara suka dawo da hayaniya kaza 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 gashi ayoyi suratul kahfi nan in ka bude qur'ani duk kowane ne ko baka sani ba in kace ko yaro ne ka gani hakan nan dan kotso ko dan kolo ko dan wani gaddi kace da Allah ina son ayi guda na karshen suratul kahfi kawai sai a rubuta maka ko a rubuta miki ko kuma wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhadhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira bayti lit-taifina wal-akifina wa ruk'i sujud wannan cikin suratul baqara take in ka karanta waccan aya ko karanta wannan aya kace Allah ina so ka tashi ni a lokacin da kake karbar addu'a ko sakan daya ba za ka kara ba Allah zai tashe ka duk gagan baccin ka duk inda ka kai da nauyin bacci ko in ma ya kasance dukan ka ake fita sai dai ka ji kaman an dake ka tashi in kuma kaman ruwa ake zuba maka sai ka ji kaman an zuba ma ruwan ka tashi kuma ko kun kai kuku dubu nawa kuka karanta ba tare da wannan ya gaya wannan ba to sai ga gaba ɗaya duk kun tashi a lokaci ɗaya kamar yadda ake yi a da a san da ake tafiya ta ayari ake tafiya ta ayari da babu mota ba jirgi haka mutane kawai suke haduwa sun za su tafi wata ƙasa za su tafi fatauci wajen mutum 300 400 500 dubu a kama hanya a tafi to idan dare yayi inda za a fana akan sa wajen mutane kamar 300 kowa ya kudurce zai karanta dan sabo da Allah ya tashi shi a lokacin da yake karba addu'a sai ga cewa duk an tashi a lokaci ɗaya kuma ba tare da wani ya gaya wani ba saboda haka abin yake shi Allah baya baki biyu waɗannan ayoyi guda biyu ana karantawa dan ita wa iz al baita ma ba ma sai lallai sulusun dare na ƙarshe ba dukkan lokacin da kake so Allah ya tashe ka ko da rana ne kace Allah ina so ka tashi ne karfe 1 da kwata sai ka ce ka tashi a daidai wannan lokaci ko karfe 2 ba minti 3 sai ka tashi a wannan lokaci haka nan liduluki shamsi ila gasakil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ita ma wannan ana karanta ta saboda a tashi a duk lokacin da ake so ko da rana ko da daddare ita kuma cikin sutu Isra'ila take saboda haka waɗannan ashe kenan wato addu'a din da ake faɗa sai tukunna ta dace da lokacin da ya kamata a yi kuma kai din ka dace saboda irin yadda tunaninka yake ka tsaye da shi guri daya haka nan tsakanin idan aka kira sallah a san da aka kira sallah in ka amshi ko ka in ka amsa kiran sallah mai kiran sallah yana faɗa kana faɗa yana faɗa kana faɗa ku kare tare
a sannan in ka roki Allah duk bukatar ka Allah zai biya maka irin waɗannan lokutan ko san da ake yin ruwan sama to mutun ya nemi irin waɗannan kuma karkan manta ko da shi ka fara da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka gama da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ita kaida ita ce tun da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama lalle ne wannan karbabbe ne ba zaka bai wa Allah abubuwa guda biyu kyawawa daya mara kyau sannan ya debe kyawun ya barka da mara kyau din ba kamar idan an ce mutum ne na kirki a karimi ne mai kunya ne ka dauko goruna guda biyu gorra manya manya guda biyu kyawawa kila farare ko marsa sannan kuma ka sa wani mino a tsakiya ko wani bari ko wani tsinta a tsakiya wayannan guda biyu kyawawa amma tsinta kuma tsakiya ka mika masa ba zai dauke wannan ya dauke wannan ya barka da na tsakiya da mu sai dai saboda kunya sai ya karbe gaba daya to haka nan ma idan ya kasance ka fara yin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka zo ka roki bukatar ka a karshe kai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ji ya karbe gaba iki daya guda uku din balla sana akwai hadisi waɗanda suke tabbatar mana cewa duk wata addu'a da ka sani idan an yi ko ta tafi wajen Allah za ta samu cewa an yi tsare ta an hana ta isa har sai tukunna an yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan wa in arata an yaj'al Allahu laka min kulli hammin farjan wa min kulli dhikin makhraja abu na hudu kuma idan kana so Allah ya sanya maka kowane abin damuwa ka shiga ka samu wato fita daga ciki wa min kulli dhikin makhraja kuma kowane kunci ka shiga ka samu mafita kuma har yanzu kana so Allah ya azuta ka ta inda baka tsammani me zaka yi falzimul istighfara kawai sai ka lazamci istighfara shi kenan astaghfirullah 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 kake kai ko shugaban istighfara ko astaghfirullah azimul ladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi ko astaghfirullah azimul ladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa as'alu tauba ko astaghfirullah azimul ladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa as'alu tawbata wal maghfirah ko kuma astaghfirullah kawai ko kuma shugaban istighfari wa in aratta an ta'amana mimma yaru'uk wa yujzi'uka idan kana so Allah ya amintar da kai daga abin da kake gudu kake jin tsoro abin da yake firgita ka abin da yake sa ka dadda kana jin tsoron kubuta daga wannan fa qul a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yahdurun akwai Khalid ibn Walid yazo yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abuwa sun dame ya kasa yin bacci shi sai annabi sai ya ga masa wannan yana karanta yakin sai ya daina wannan su firgita su jin tsoro su wane ne duka haka nan duk wanda ya kasance yana mugun mafarki ne ko kana wani jin tsoro ko kana kasa yin bacci da sauran dai irin abubuwan da mutum yake gamuwa da su a cikin bacci na firgita ko bakin aljani ko menene in dai a cikin bacci ne baka so ka riga ganin sa ko ka riga jin sa ko ya riga damun ka ita wannan za ka karanta ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma Abdullahi ibn Amr ibn al-As mai rubuta hadisi din nan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya rawaito wannan hadisi kuma shi wanda yaga zai iya karantawa ya lakkana masa ya karantawa wanda ba zai iya karantawa ba ya rubuta masa laya abin da yake yi kenan a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa yuqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yahdurun da fatan cewa Allah ubangiji ya amfana da mu game da fadakarwa da muka yi da kuma wayannan addu'o'i da aka bayar da wayansu kuma shiryarwa waɗanda su ba addu'o'in bane yake cewa a madadin wanda ya shirye shirin da wanda suka kula da injina da kyamara da shugabannin shirin da duk wanda ya taimaka wannan shiri isa da ku da fatan Allah ya saka masa da alkhairi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.